Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da 31. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shiri a yau Asabar 21 ga watan Satumba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
To Hadiza, Amurka za ta ƙara tura dakarun sojojinta da wasu kayayyakin kariyar makamai ta sama zuwa ƙasar Saudiya da kuma ƙasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa da ake kira UAE a taƙaice, a cewar ma'aikatar tsaron Pentagon jiya Juma'a. A yayin da shugabannin ƙasashen duniya za su haɗu don taron ƙolinsu na shekara-shekara a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya mako mai zuwa, ta yiwu batun takaddamar da ke faruwa tsakanin Amurka da Iran ne zai mamaye ganawar da za a yi. A kowace shekara dubban mutane a faɗin nahiyar Afirka na mutuwa ta hanyar shan jabin magunguna, amma Frank Barzifi, wani ƙwararren likita a fannin magunguna, ya ƙirƙiro wata fasaha da za ta taimaka.
To kanin labaran kenan. A cikin shirinmu na yau za ku ji wasu matakan da kwamiti musamman na aikin gona na ECOWAS suka ɗauka don kawo ƙarshen tashi-tashin hankula tsakanin manoma da makiyaya. Bayan haka kuma helikwatar sojan Nigeria ta ce mayakan Boko Haram da na ISIS na tserewa daga yankin tafkin Chadi zuwa ƙasashen tsakiya da arewacin Afirka.
To yana nuna cewa haɗa ƙarfi da ƙarfe da kuma nuna cewa da gaske ake yi shine zai kawo ƙarshen wannan yaƙi.
Sannan muna tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba zai gabatar, amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Amurka za ta tura ƙarin dakarun sojojinta da wasu kayayyakin kariyar makamai ta sama zuwa ƙasar Saudiya da kuma ƙasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa da ake kira UAE a taƙaice, a cewar ma'aikatar tsaron Pentagon jiya Juma'a. Wannan sanarwar na zuwa ne bayan harin da aka kai akan masana'antun sarrafa man ƙasar Saudiya a ƙarshen makon da ya gabata, wanda jami'an Amurka suka ce Iran ce ta kai harin, zargin da ita kuma Iran ɗin ta musanta. Shugaban Amurka Donald Trump ya amince da tura dakarun na Amurka waɗanda aikinsu shine ba da kariya, a cewar sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper a lokacin wata ganawa a ma'aikatar ta Pentagon. Esper ya ce Amurka na ɗaukar matakin ne saboda ƙasashen Saudiya da na UAE ne suka buƙaci ta yi hakan don inganta matakan kariyarsu ta sama da kuma na makamai masu linzami bayan harin da aka kai ranar 14 ga watan Satumbar nan. A yayin da shugabannin ƙasashen duniya za su haɗu don taron ƙolinsu na shekara-shekara a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya mako mai zuwa, ta yiwu batun takaddamar da ke ƙara zafafa tsakanin Amurka da Iran ne zai mamaye ganawar da za a yi. Amma babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya na fatan za a maida hankali akan batun sauyin yanayi a taron. Hare-haren jiragen sama marasa matuƙi da aka kai akan manyan masana'antun sarrafa man ƙasar Saudiya guda biyu a makon da ya gabata sun canza abinda da da farko ake gani kamar batun gyara dangantaka tsakanin Amurka da Iran za a maida hankali akan shi zuwa buƙatar kawar da mummunar takaddamar da ke faruwa tsakanin ƙasashen biyu. 'Yan tawayen Houthi masu alaƙa da Iran ne suka ɗauki alhakin kai harin na ranar 14 ga watan Satumba. Wani babban jami'in Amurka ya zargi Iran da kai harin, abinda ita kuma Iran ɗin ta musanta. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara zafafa takunkumin karya tattalin arziki akan Iran, ya kuma ce ga dukkan alamu Iran ce ta aikata laifin. A kowace shekara dubban mutane a fadin nahiyar Afirka na mutuwa ko su kamu da rashin lafiya sakamakon shan jabin magunguna. Amma Frank Varzife, wani kwararre a fannin magunguna, ya kirkiro wata fasaha da ke amfani da na'ura mai kwakwalwa don tantance ko magani jabi ne ko mai kyau. Wani likita mai suna Lionel Nana ya ce, "A da idan ya rubuta wa mara lafiya magani, maganin baya aiki sosai, amma tunda suka samu wannan na'urar, yana mai tabbatar da cewa sun iya samun ci gaba akalla kashi 90 cikin 100 ta fannin kula da marasa lafiya." Ita dai wannan na'ura mai suna TrueSpec, mai amfani da ita zai dora magani ne akan ta. Cikin dan kankanin lokaci, na'urar za ta yi nazarin sinadaran da ke cikin maganin ta kuma turawa wayar hannun da aka makala mata. Idan maganin na da kyau, na'urar za ta bayyana sinadaran da ke kunshi a cikin maganin. Idan kuma maganin mara kyau ne, na'urar za ta bayyana cewa bata san sinadaran da ke cikin maganin ba. Na'urar ta samu karbuwa sosai a kwalejin kwararru a fannin magungunan kasar Kamaru, musamman bayan da hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi gargadin cewa akwai jabin magungunan hawan jini da ke zagayawa a kasar Kamaru da kuma jabin magungunan cutar sankarau a Niger. A yanzu a kamar kadai ake samun na'urar. Wanda ya kirkiro na'urar ta TrueSpec, Frank Varzife, ya ce wasu kasashen Afirka na muradin samun na'urar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dabban mutane a Hong Kong sun dunguma kan titunan yankin na kasar China don gudanar da wani zagayen zanga-zangar goyon bayan demokradiyya. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya bada rahoton cewa 'yan sanda sun harba barkunan tsohuwa akan masu zanga-zangar da suka yi barna a wata tashar jiragen kasa. A yau Asabar, masu zanga-zangar suka fara gangaminsu bayan da masu goyon bayan muradan China suka ciccire wasu zane-zane da rubuce-rubucen goyon bayan demokradiyya da masu adawa da gwamnatin yankin suka lilika a bangwayen Hong Kong. Wani kudirin doka da zai ba da damar a ta sakeyar waɗanda ake zargi da aikata laifi a Hong Kong zuwa China don a yi masa shari'a shi ne ya haddasa wannan zanga-zangar ta kin jinin gwamnati da aka kwashe watanni ana yi.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai fa gyara hotonninmu. Kwamiti musamman na aikin gona na ECOWAS na tsara wata hanyar daukan wasu matakai har na tsawon shekaru 10 don kawo ƙarshen tashi-tashi hankula tsakanin manoma da makiyaya. Matakan da suka hada da wayar da kan jama'a cewa dukkanin bangarorin biyu za su yi amfani da juna. Ga wakilinmu Nasir Adamu Alhikaya da ƙarin bayani.
Politikin da ribe durungol noya hirta halisse Afrika hirnangero.
Mun zo na Abuja don mu tattauna kan lamarin bunƙasa noma da kiwo a yankin Afirka ta Yamma da hakan ya shafi yunkurin kawo ƙarshen duk wata fitina tsakanin manoma da makiyaya. Dr. Aliyu Ibrahim na Committee on Right Tattalin Arzikin Afirka ta Yamma ECOWAS da ke kula da bunƙasa noma da kiwo a taron zayyana hanyoyin kawo ƙarshen rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya da hakan kan haddasa asarar rayuka da dukiya. Za mu rubuta tsari a littafin da zai zayyana yadda lamarin noma da kiwo za su bunƙasa tsawon shekaru 10 nan gaba. Na tambaye Dr. Ibrahim da ke magana da filanci shin wace riba za a cimma daga wannan littafi da suke rubutawa.
Sababun lural hakune wai na bere mo bero kuna funa dum remo be duro on lurata himbe je jangi boko ende wai akau ende kame huwa ta barike.
Gaskiya ta bangaren rashin jurar manoma da makiyaya wasu ne masu ilimin zamani da ke aiki a birane ke zuga su. Mun san ba yadda za a yi manoma su rabu da makiyaya dan haka zamu ci gaba da fada musu cewa su dan juma ne da dan jummai. Sarkin Fulani Augi Abubakar Aliyu Kirwa ya ce dagewa ta hanyar kafa gandun kiwon shanu zai zama maslaha yana mai cewa ba wata ribar fitina tsakanin sassan biyu da hakan ma kan bude kafar shigowar wasu 'yan ta'adda da kan halaka makiyayan ko su yi shigar burtu da sunan makiyaya su tafkata annati.
Kaga Fulani yawo suke ba su da wajen nasu to matsalar da yake kawo tashin hankali tsakanin su da manoma yawanci kenan saboda in kana hukun dukiya dabbobi kana tare da su sun dogara ga Allah sun dogara gare ka dole duk ran da suka kwana da yunwa kai ba za ka ji dadi ba ko akwai ka daure yanzu duk ranan da ka manta baka bata abinci ba ya zaka ji zaka dawo ka tausa mata to balle wanda yake tare da dabbobi misali akwai mai nagge 100 akwai mai 200 akwai mai 200 to irin wannan in kace zaka nemo musu abinci kuma wuri ya kore ma ba wuri ai dole ka tashi ka nemo inda zaka je ka kai su su samu abin da suka ci
shi ma makiyayin zamani Yariman Muri ya bada shawarin samar da harawa ga makiyaya da saka manoma
za a shuka ciyawa akwai brucaria tana nan akwai digiteria tana nan akwai gamba tana nan akwai makuna na legum araya wa inna abubuwan sune bai ba amma a ce wai za a dauki fulani a je a yanka musu daji a aje su to an so maganin wanda aka kwakkwashe shanun su abin da yake zama yara su fantsare su zama mashaya giya su zama yan ta'adda wannan duka shine zai sami wanda aka bar shi da jahilci
wannan ya nuna duk wata magana da ake ta kafa gandun daji ba hanyar warware da wannan matsalar bace
eh to ga masu karfi yanzu fa ba inda zaka sami hektar 1 na gona a sayar maka kasa da miliyan 2 kada rike da saniya 100 kana nema hektar 200 kafin karaya ta don kowane saniya yana bukatar kusan hektar 2
makiyaya kan zaga duk yankunan Afirka ta yamma da hakan ya samu karfi daga izinin shige da fice na ECOWAS kan dokokin yankin Elkator ECOWAS Kotin ECOWAS da ma majalisar dokokin ECOWAS Dunna Abuja Nasira da Maili kamarar Amurka daga Abuja Najeriya
Rayuwar Afirka lokacin sayan bai lokacin zuwan turawan mallaka kasar Hausa
A gaida Nasir Adamu Alhikaya To a wata sanarwa da harkwata Najeriya ta aiko mana biyo bayan wuta a sansanin mayakan Boko Haram da dakarun Najeriya da kuma sojojin haɗin gwiwa na kasashen yankin Chadi suka yi tayi inda suke ta tserewa zuwa kasashen Sudan da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ga wakilin mu Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani
dai mayakan Boko Haram da NIS na tserewa daga yankin tafkin Chadin zuwa arewaci da kuma tsakiyar nahiyar Afirka Kakakin sojan Najeriya Kanar Sagir Musa ya ce tabbatattun bayanai daga sahihan majiyoyi masu tushe na nuna cewa biyo bayan lugudan wuta da bindigogin artillery da kuma jiragen yaki akan mayakan na Boko Haram yanzu dai suna ta'arcewa zuwa kasashen Sudan da kuma Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya Kanar Sagir Musa ya ce wannan mummunan farmaki na baya-bayan nan ya yi sanadiyar halaka dimbin mayakan na Boko Haram tare da ragargaza masu sansanoni ko me wannan lugudan wuta na baya-bayan nan ke nunawa a shanin yaki da ta'addanci tambayar kenan da na yi wa tsohon babban komandan runduna ta 7 ta sojin Najeriya da ke Maiduguri Major General Junaidu Bindawa da baya ya jagoranci fafatawa da mayakan na Boko Haram
to yana nuna cewa hada karfi da karfe da kuma nuna cewa da gaske ake yi shine zai kawo karshen wannan yaki saboda haka ya nuna mana cewa in an tashi haikan kuma aka amfani da kudin da ya kamata a yake su za a iya cin galaba akan su
to amma yanzu misali yanda suke guduwa din nan kana ga wannan zai iya kawo sauki ko kuma karshen wannan fada da ake yi
ka san shi wannan yaki yana da sarkakiya in ka duba kamar yanzu ISIS aida suna Iraq wuta ta musu yawa suka fada cikin Syria aka bi su Syria kuma aka yake su idan haka din ne ta faru ya zamana kuma shugabannin mu da na sojoji da kuma na siyasa suka rike damtse cewa lokaci ya zo na karar da wannan abu za a iya karar da shi
a cewar General Saleh Bala da ke bincike kan sha'anin tsaro yace ko da yake lugudan wuta abu ne mai kyau amma yana da kyau hada da kuma yaki da akidar yan ta'addan
a yanzu in zan tambaye ka ISIS yanzu ba lugudan wuta ne ya kore su daga Syria ba suka koma wani waje
eh
to hakan misali wannan din El Shabab lugudan wuta ya kare yanzu idan ka duba Taliban din Afghanistan wani irin aradi ne sojan America bata sauka musu ba amma ai kaga zancen akida ne abinda muke tunawa gwamnatoci yakin soja da lugudan wuta yanda ka faɗi yana iya bada dan sauki amma ba shi ne yake narkar da irin wannan masifa ba
yanzu dai abin jira a gani shine irin ƙarin tasiri da wannan lugudan wuta zai yi Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Mena Kaina masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda ga agogo ke cewa karfe 11 na safe da minti 15 to yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirin mu na gaba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin ku To yau za a ji babi na biyu na amsar tambayoyin su Musa Usman daga Kano da Garba Muhammad Yola kan tarihin masarautar Ilori da kuma alakar ta da Fulani da Yarbawa. To idan masu tambaya su Musa Usman da Garba Yola na saurare ga kashi na biyu na amsoshin tambayoyinku daga masanin tarihi na gidan tarihin Arewa House dake Kaduna Dr. Salisu Bala wanda zai dan koma baya ya dora daga lokacin da yankin Ilori ya koma karkashin daular Usmaniya
wannan yanki ya dawo karkashin mulkin daular Usmaniya a shekara ta 1824 aka ci wannan gari na Ilorin da yaki wato Fulani kenan kada manta a baya mun yi bayani cewa akwai mutane daban-daban da suka zo na wannan yanki akwai Hausawa akwai mutane Borno akwai Nufawa da Fulani da sauransu amma a wannan lokaci akwai Sarki Abdulsalami dan Salihu wanda ake kira da Alimi shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki wanda daga wannan lokaci ne mulki ya tashi daga hannun Yarbawa tsantsa zalla ya koma hannun Fulani Sarki Abdulsalami dan Salihu wanda ake kira da Alimi shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki wanda daga wannan lokaci ne mulki ya tashi daga hannun Yarbawa tsantsa zalla ya koma hannun Fulani wadanda suke mazauna wannan gari wanda shi kuma yayi rayu ya kare mulkin sa daga shekara ta 1842 sannan bayan shi akwai shi ta dan Salihu wanda da ne a wurin Salih bin Ali dan Alimi wanda shi kuma ya karbi ragamar jagorancin wannan gari da shugabancin wannan kasa daga shekara ta 1842 zuwa shekara ta 1860 sannan akwai Sarki Zubairu dan Abdulsalami shine wanda ya karbi mulki daga shekara ta 1860 zuwa shekara ta 1868 kaga ya shekara 8 kenan sannan akwai Shita Aliyu dan Shita duk waɗannan zuri'a ne na Shehu Usman dan Fodiyo wanda ya fara mulki daga shekara ta 1868 zuwa shekara ta 1891 sannan akwai Moma dan Zubairu wanda ya fara daga shekara ta 1891 zuwa shekara ta 1896 sannan akwai Sarki Suleimanu dan Aliyu wanda ya fara daga shekara ta 1896 ya kare a watan 14 ga watan Janairu na shekara ta 1941 a daidai lokacin da aka lullugad ya hada arewaci da kudancin Najeriya suka zama kasa daya a matsayin ta na Najeriya sannan a shekara ta 1915 zuwa watan Nuwamba na shekara ta 1919 an samu wanda ake kira Sarki Shu'aibu Bawa dan Zubairu wanda ya ci gaba da mulkar wato yankin kasar Ilorin sannan akwai Sarki Abdulkadir dan Shu'aibu Bawa wanda shine daga 17 ga watan Fabrairu zuwa na shekara ta 1920 zuwa watan Yuni na shekara ta 1959 aka samu Sarki Abdulkadir dan Shu'aibu Bawa sannan akwai Zulkarnaini Gambari dan Muhammadu sannan akwai Lawofe dan Bawa Ayela Bo na biyar sannan akwai Malam Aliyu dan Abdulkadir akwai Sarki Ibrahim Kwalafo dan Gambari wanda shi ma yayi mulki duka waɗannan sarakuna ne da suke mulkar wato kasar Ilorin mutane wanda ake kira Fulani amma kuma dukkanin su gaba ɗaya za ga sun rikide saboda akwai auratayya a tsakanin su yawancin su sun fi jin ma fulatancin fiye da ma Yarbancin fiye da ma fulatancin wasunsu ma ba sa majin ma wato fulatancin sai ma dai yarbancin gaba daya. Saboda haka za ga daula ce wacce aka kafa ta a wani yanki wanda yake na kasar Yarbawa, amma kuma Fulani ne suka kafa daular bayan sun karɓi mulki a hannun Yarbawa zalla. Sannan gidan sarauta ya koma gidan sarauta ne irin da yake bin tsari irin na shirarren musulunci wanda Shehu Dan Fodo ya zo ya kafa. Amma daga baya suka zo suka rikide, ba sa jin wani yare in ba ma yarbancin ba gaba daya. Idan ba a manta ba sai a ga cewa akwai daululi da dama da aka kafa waɗanda ba a ji su ba. Wanda suke karkashin wato daular Usmaniya.
Yawa, Dr. kafin mu je nan, mecece alakar gidan Ahwanja da gidan Alimi din?
To abin da ya faru lokacin da aka fara a karni na 19, akwai Hausawa da Fulani 'yan wanda suka yi hijira suka zauna a wannan headquarter din wato Oyo. Shi Ahwanja shi ne ya zama ya tawaye a cikin wato bangaren gidan sarautar wato Yarbawa din. To daga baya sai zamanto saboda ya yi tawaye tsakanin shi da masu sarautar Ilorin, sai zamanto kasance sai bango ya tsage kadan gari ki samu wurin shiga.
Haka.
To da aka samu rikici tsakanin Ahwanja da gidan sarautar, sai aka waye gari. Su kuma Fulani da suka zo sun zo da kayan karatunsu, sun zo da kayan kasuwancin, sun zo da kayan kiwonsu da sauransu, suna da jama'a masu dimbin yawa. Sai suka yi amfani da wannan damar suka yaƙi masarautar saboda barakar da ke tsakanin Ahwanja da gidan sarautar wato Ilorin din. Saboda haka shi Ahwanja ya taimaka ma Salih bin Janta wanda ake kiransa Shehu Alimi, wanda shi ne shugaban Fulani na wannan lokaci. So a shekara 1824 sai aka kashe Ahwanja, sai aka samu Abdulsalami wanda yake shi ne dan Alimi, sai ya zama sarkin Ilorin a wannan lokaci bayan an ci yaƙi. Ya zamanto karkashin daular Usmaniya. To kaji abin da ya faru kenan. To baraka aka samu a cikin gidan sarautar, sai ya zamanto ga Fulani sun zo da ƙarfinsu, su kuma sai suka yi amfani da wannan dama. Sakamakon rikici har ya kai ga an kashe shi Ahwanja din. Sai suka samu dama su kuma sai suka karbe mulkin a hannun waɗannan Yarbawa. To tun daga wannan lokacin sai gidan sarautar sai kuma hannun Fulani. Tafiya na tafiya, akwai auratayya tsakani, harkar kasuwanci, shige da fice yau da kullum. Sai zamanto Fulanin sirki dai sun koma sun fi amfani da yarbanci da yaren yarbanci fiye da ma yaren fulatancin da suka zo da shi.
Haka.
To wannan abin da ya faru kenan.
To ɗazu kana bayani game da sauran wato masarautu haka.
Yawwa, abin da nake so in ce anan shine jihadin Shehu Dan Fodiyo, an san cewa Shehu ya ba da tutoci ga masarautu daban-daban. To akwai wurare da aka yi jihadin Shehu Dan Fodiyo wanda labarin su bai zo maga al'umma ba sosai sai daga baya-baya. Misali, an san dai cewa a Adamawa Shehu ya ba da tuta ga sarkin Adamawa, aka yi jihadi. Amma akwai ƙananan yankuna da shi sarkin Adamawa ya ba ma tuta tutoci, su kuma suka je suka aiwatar da jihadi a yankunansu, suka dawo ƙarƙashin yankin Adamawa. Haka ya faru a cikin Gombe. Sarkin Shehu Dan Fodo ya ba da tuta ga sarkin, amma daga baya je rarraba ƙananan tutoci shi ma aka yi yaƙi a yankuna daban-daban da dama da ke ƙarƙashin daular Gombe. Sannan bayan an ci yaƙi kuma suka dawo ƙarƙashin daular Gombe. Haka ya faru a Zaria. Sarki Ya Musa aka ba mu tuta, amma yankuna daban-daban kamar yankin Jama'a da ke kudancin Kaduna a yanzu. Ai, sarkin Haruna Kajuru shi ne sarki Usman Kabin Yabo na Jama'a ya yaƙa, aka yi jihadi tsakaninsu, aka tabbatar da daula ta Usmaniya a wannan yanki. So haka ya faru a cikin abin da ya shafi daula irin ta Ilorin a zamanin shekara 1824, su ma suka samu wannan izini, sannan suka je suka aiwatar da jihadi a wannan yanki, sannan aka kafa daula a wannan wuri. Sannan daular Usmaniya kuma ta wuce ma sararin faɗin inda Najeriya take a yanzu, ta san ta isa ma har mai wurno, har cikin Chadi, har cikin Niger, har wani yanki, wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi Kamaru. To shi ne abin da nake so mutane su fahimta. saboda wasu za su yi mamaki su ce aka samu daular Usmaniya kuma a cikin Ilorin.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin wannan tambayar. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da ke ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin Salomon Abu da injiniya mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.
To a gaida Ibrahim Garba, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Usman Kasim Kiringim na Arewa, mazaunin yammacin Tripoli na Libya, tare da Sani Diga ɗan jihar Mara'i da magaji soja Kiringim na Arewa, inda suka ce assalamu alaikum ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Don Allah ku ba mu dama mu jajanta wa al'ummar ƙasar Tunisia bisa ga rashin da suka yi na mutuwar tsohon shugaban ƙasar su mai suna Zain Al-Abidin, wanda Allah ya masa rasuwa a ƙasar Saudiya kuma yana da shekaru 83 a duniya. Mun gode tashar VOA Hausa. Allah ya ƙara muku ɗaukaka. Amin ya rabbi. Saƙonmu na gaba kuma ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Shi kuma ya ce salam VOA Hausa. Wai dan Allah, wai shi talaka Nigeria zai fahimci inda shugaba Buhari ya dosa kuwa, duk wani abin da ya fitar sai talakawan sun yi kuka da shi. Saboda haka daga iyakokin da yayi ne kawai dan rayukan talaka ta inganta, amma kullum sai ganin laifinsa ake yi. Don haka ku ƙara hakuri, wata rana sai labari. Ga kuma sako daga Abubakar Kawu Girgir, inda shi kuma ya ce salam VOA Hausa. Maganar gaskiya, dama kamata a ce gwamnatin Najeriya ta yi tanadin kayayyakin abinci wanda zai taimaka wa al'umma da manoma kafin ɗaukar mataki rufe kan iyakokin ƙasar, domin rashin tanadin ne yasa al'umma ke tadda Allah wadai da rufe kan iyakokin da aka yi, ganin cewa hakan ya janyo kayan abinci ya yi tsada, hatta kai ga wasu talakawa ba sa iya cin abinci sau uku a rana. Saboda haka ya kamata gwamnati ta dubi wannan lamarin, domin dai sai da ruwan ciki ne ake jan na rijiya. To madalla, mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. To kafin mu kammala shirin, ga Maryam ta dawo da labarai amma a takaice.
A ƙasar Faransa, masu zanga-zanga da ke ƙoƙarin su farfaɗo da gwagwarmayar adawa da wasu manufofin gwamnatin ƙasar da ke sanye da riguna masu ruwan ɗorawa a babban birnin ƙasar, sun gamu da feshin barkunan tsohuwa daga 'yan sanda a yau Asabar. An tsorara matakan tsaro a birnin Paris a yayin da aka girke dubban 'yan sanda a wasu muhimman wuraren birnin, ciki har da Champs-Élysées da Eiffel Tower da kuma majami'ar Notre Dame. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya faɗi cewa an kama akalla mutane 39. Masu zanga-zangar saye da riguna masu ruwan ɗorawa sun fara hawa kan titunan ƙasar Faransa, musamman a birnin Paris, kusan watanni 10 da suka wuce, suna yin kira akan neman sauye-sauye a manufofin tattalin arziki da na raya al'ummar ƙasar. Amma sai zanga-zangar ta lafa kusan watanni 4 da suka gabata. Amurka za ta tura ƙarin dakarun sojojinta da wasu kayayyakin kariyar makamai ta sama zuwa ƙasar Saudiya da kuma ƙasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa da ake kira UAE a taƙaice, a cewar ma'aikatar tsaron Pentagon jiya Juma'a. Wannan sanarwar na zuwa ne bayan harin da aka kai akan masana'antun sarrafa man ƙasar Saudiya a ƙarshen makon da ya gabata, wanda jami'an Amurka suka ce Iran ce ta kai harin, zargin da ita kuma Iran ɗin ta musanta.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo muku ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin namu. Yanzu a madadin Maryam Dauda da taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haili da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Voitech, ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun sake haduwa insha Allah a shirin mu na dare.
cewa Afrika